gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar Muhawwa Abdul Karim Young Pioneer. Inda a yau shirin namu zai saurari ra'ayoyin mutane akan abin da ya kamata matasa su mai da hankali akai. Sannan za mu leka bangaren nishadi, baya ga haka kuma za mu leka filin girke-girken mu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa da ku. Kamar yadda kuka sani, ni ce taku Hawa Abdul Karim Young Pioneer wanda zan gabatar da shirin nan na yau da gobe a yau daga nan birnin Accra, kasar Ghana. Yau shirin namu ya kumshi jin takaitacciyar tarihin Shekna Pari da irin tasiri da ya yi a rayuwar al'umma da ma yadda al'umma suka yi a nasa. Bangaren nishadi za mu saurari wakan Adu Virgin daga nan Ghana. Sannan kuma mu shiga bangaren kwalama. Kafin dai mu shiga cikin shirin, bari mu saurari ra'ayoyin matasa akan menene ainihin abin da matasa ya kamata su kiyaye saka kansu a ciki. Sannan da abin da ya kamata su mai da hankali akai.
Sunana Isa Abubakar. Abin da yafi muhimmanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana neman ilimi, kai hakuri. Idan sana'a kake koya, kai hakuri. Idan kana hange ma wanda zai taimaka maka, kai hakuri. Don abin da ka sa gaba, kai hakuri. Domin ita rayuwa ba sa mu kanta, kai da hankali. Domin wanda muke fama su bari shaye-shaye, wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga, dukannin shi rashin hakuri. Allah ya ba matasa hakuri shi ma yafi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu.
Sunana Muhammad Sani Mahmud Makeri wanda aka fi sani da Abtan Fada. Na abu mai muhimmancin da matasa fi su mai da hankali kai shine sana'a. Zaman banza bai yi ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka. Sannan abin da matasa fi su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri ko da yake akwai abin da ke cinin tuwa kwarya wannan zamani. Youth mun mai da zina aiki ya bar ba mu ganin hasken juna juwayen na abubuwa ina ji shine mafi alheri gare mu mu matasa maza da matan duka.
Sunana Maryam. So dai mafi rinjaye abin da nake ganin matasa ya kamata a ce sun mai da hankali akai shine neman ilimi da kuma neman na kai. Neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka ka ciyar da kanka ka ciyar da sai ka zauna wani ya dinga baka ba kin ga yana kawo karayar zuciya. Sai kuma ina duba abin da matasa ya kamata su kaurecewa shine shaye-shaye. Kin ga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama ban after shaye-shaye kuma da kwai chacha kin ga shi ma wanda bai da amfani ga mu.
Ina jin ne Siddiq Bamba. Zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi. Za mu neman ilimin ko mu nemi albarka. Wurin su ya kamata mu nemi ilimi saboda in ka nemi ilimi wurin mutumin kirki ba shakka kamar ka zama mutumin kirki wata rana. Hakan kaje ka nemi ilimi wurin mai tarbiyyar banza zai impact jikinka. Shi yasa abin da kuma kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base. Mu daina zama base. Ina zama base na bai da wannan alkhairi. Daga zama base in ka san base da kuma mutanen banza wanda zai fara gura da yara kan da ke shaye-shaye. Saboda mafi yawan shaye-shaye baka kana cikin dakinka mutum ka koyi shaye-shaye da sport. Ina ji abin da kuma ta mu dunga bari. Inda ka zauna base ba ka duba ina kuma ka zauna base mutanen kirki a hankana wurin babu shirka inda kai wani amma sun ce ka bari
sunana Sa'ada abinda yusu musu focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills da yau ba kowa ke da ilimi rabin kewa an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shike gwada I drop out from school a zauna gida ba komi ana zaman banza ba non a je a nemi aiki ana yi at the end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka bude aikin kanka kana yi sannan duk wanda bai kamata focus kai ne shiri shaye shaye ga abubuwan da muka fadin ga duka in ka sa shaye shaye ciki baka samu baka yi samu wannan energy na ka je ka nemi ilimin nan ko skills nan da dai help rayuwanka
to bayan mun saurari bayanan matasan bari mu shiga fage inda zamu tattauna da Sheikh Ali Abubakar na fare da kansa zai ba mu tarihin sa assalamu alaikum Sheikh da wa nake magana
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sunana Ali Abubakar na fare nini CEO ko ci gaban kungiyar da mai suna The Light Foundation kuma ina cikin limamai a garin Jayo cikin East Legon Central Mosque na cikin limamai da suke gabatar da aikin addini yanzu haka na ba da shekara 50 da baya kuma ni masake ne ina da haifuwa yara da aure da haifuwa yara biyar maza uku mata biyar a garin Tamal aka haife ni na yi makaranta na Ambariya kuma cikin Ambariya na yi Arabiya kuma na yi Ingiliziya to amma Arabiya ne kuma ya fi karfi na yi karatu daga university daga Islamic University daga Niger wurin da na kare 1998 na gama sannan kuma cikin kungiyar ga Light Foundation an kafa shi ya 99 amma mun register 2005 daga wannan lokacin na amma ne a kaina ne almajiri ne kuma na fara rayuwa ta business cikin kungila construction ina gini-gini ina aiki da African Muslim Agency da ina cikin contractors su masu gina rijiyoyi da masallatai da sauransu a wurin na samu capital sannan kuma ya 2006 na shiga aikin mining shi yasa aikin mining na yi aikin mining har yanzu
hakan zinariya
je to na zinariya har ma ina da export license daga Jagoran company na Pari company limited so dai wa mutane ba su san background na da ilimin batun sana'an da nake yin ana ga aikin NGO na mutane da yawa sun sanni da shi to amma a ce kaman masu taimaka ma Light Foundation kungiyar Light Foundation na yin ce kaman cikin dari kashi 60 yana fito daga na Pari company limited shi yasa ko
wannan company kadai kake da shi ko akwai wasu
da mun fara dai daga construction da company yayi girma muka yi shi limited liability har muna da export good export license da ma muna yin kan hanya ba mu yin wani abu da abinda yake kare
da bin hanyar da ta dace hanyar doka
hanyar doka muke bi muna yin harkar mu license da muke yin muna da permission daga mineral commission muke samu kuma minister of land and natural resources suke ba mu muke operate
mutane nawa ke aiki karkashin
alhamdulillah a cikin kungiyar ga yanzu haka muna da mutane kaman 10-15 kuma amma volunteers dai ba ya kidaye su haraka NGO na Go Life Foundation ya kasance muna kowane region a cikin Ghana ga muna aiki da pastors da limamai ke sa cikin kungiyar mu muna kafafa zaman lafiya muna kafafa kan alakan mu da wadanda ba su zama musulmai kan da za a yi masu fada aje a cikin limamai da sarakuna kan da za a doci a cikin community and the pastors kan da za a doci irin darajar da Allah ya ba su kuma suna da mimbarin da suke yi ma mutane magana yaya za su yi su doci Bible su yi ma mutane gargari ce su ji in wani bala'i ya zo bai san wani musulmi ne ko wani bai zama musulmi bane kuma ciwo ya zo kamar irin corona da
idan na fahimce ka kungiya ne da ke zaman kanta idan misali wani abu ya samu jama'a za su zo su haɗa kai da limamai har da ma 'yan krista pastoci ko
yadda za a yi a cikin fadin Ghana dukka muna shiga ko ina sannan muna kula da mata marayu muna tallafa ma ya ma masu yaran da ba su da shi batun school fees yayi musu wuya
amma zan so mu koma baya kuma in duba karatunka arabiya
ina
ka kai arabiya
alhamdulillah ina da dai degree da nayi kanda na arabiya sannan kuma na yi shekara uku daga Institute of Languages da na kare degree sai ina so in gina karatu na kan turanci da mai gane ga kamin kayya cikin kai kawon ka na business sannan kuma da na NGO ya fi kana da turanci kuma kai ne CEO kuma kai ne imam in ka duba ma cikin limamin da nake hutuba in ka zo ka ga ina yin da halki uku Hausan nan da nake dabara da shi ina yin halkin Hausa in fassara da Larabanci sannan kuma yi turanci saboda duk wanda yake saurare ya kuma ya samu ya ci amfani sai sa rayuwa na duka da na tashi daga Tamale 98 na zauna Accra sai sa yara na duka na haife su na yi aure daga Accra ga yara na duka daga Accra ga kuma aikin NGO ga daga Accra ga muka kafa shi sannan kuma yanzu shekara na 2024 muna so Volta Region da wa muna so mu bude office bi wurin na she cikin gane mu samu office fudu kan da zamu yi mutallafa ma al'umma shari'a nayi a fangaren degree nayi shari'a da harshen Larabanci
zamu dakata anan domin mu saurari wakan nan na wani matashi mai suna Adizajin wanda yayi wakar suna Sanadi wannan wakan yana zuwa ga duk wasu masoya da suka gina soyayyar su kan gaskiya domin samun masoyi na gaskiya a wannan zamanin akwai wahala
kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe
shin ko ka san zaka iya yin tasiri a rayuwar wani ko ta kanka za ka iya cimma nasarar tallafawa marasa galihu Sheikh Ali na fara zai mana bayani irin tasiri da yake a rayuwar al'umma ta hanyar gidauniyarsa mai suna Light Foundation wato haske ko fitila
wani irin tasiri kai a cikin rayuwa
ban mu yi mun yi komi a bangaren ruwan sha mun je kaluka har bintire tud fanan bintire na kake tamale kake gushago nan gushago na kai kaman 2 hours
awa nawa zai dauki kilometer nawa ne daga nan Accra zuwa wannan wuraren da kake fadi
kuta kuta kai 20 hours
awa 20
awa 20
tukuna ko wurin kun tafi
mun tai wurin na mun tallafa ma al'umma yayin da kauyuka da kauyukan konkon banga duka mun shiga a cikin Volta Region ina gani kauyuka ba su da iyaka mun je wurin na mun tallafa ma mutane ko mun yi partnership
daga Ghana Health Service. Yazo Ghana Health Service da
hukumar lafiyan Ghana.
Ghana mu da su mun yi partnership. Wuraren da ma basu yi ma sun shiga mun je wurin na balema a ce Muslim community zangonnin mu to she su nemi Life Foundation mu shiga wurin na mu da su sakonnin da muke da shi in batun karfafa lafiyan mutum ma mun fada addini kan da abin she kaga mutane suna kamu abin message da muke da shi yana yaduwa mutane suna karba 2013 a cikin watan September mu da HFI 360 su USAID mun yi mun train limamai
1,060
kan da za a yi batun hand washing batun household toilet da karfafa
tsaftace wani jiki da
yaya za mu yi mun yi research yaya za a yi limamai amma sanin sunan limamai masu fadi aji yaya za su doki mimbarinsu su falka da al'umma a cikin Bible a cikin kuma Al-Qur'ani muna cikin partnership kun kaga kamar World Vision Ghana sun zama kungiya na Kirista amma suna partnership da mu last year mun yi mun produce musu sermon guide na mun yi research Al-Qur'ani kan da yi batun karfafa zaman lafiya da tsafta da sauransu duka ayoyin Qur'anin da ya gwada da hadisai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kan da za a yi limami in ka doki wannan searching ba lalle ke ayoyin duka mun gwada reference da hadisai na duka saboda mutane kaga limamin ya hawo al-minbari yayi magana ya gaya mu sanadiyan sakayen wannan a garin Gushago limamai da kansu da wurin in ka je karga akwai wurin da ake zuba shara an zo limami da pastor duka anzo an yi baki guda aka share wurin aka maida wurin
sanadiyar wato gidauniyanka
wannan taimakon she aka zo aka maida wurin na wurin wasan yara in ka zo da kaga wurin na da kan da yake da kan da muka yi musu har ma wannan wani lokaci kamar ranar World Toilet Day sama haruna sun fito ta bangaren na suna shara she MP su zai wuce da mota ya gani kowa yana ta shara ana buga kalangu ana murna ana aiki she zai tambaye su ina kuka abin da wai tunda yake bai taba ya ga samaruna suna aiki haka ashe abinda muka zo muka karantar da suna yana da tafsiri har MP da kansa ya shiga mota ya kawo musu 5,000 Ghana sai wai su sai ruwa kamar $500 ko kuwa $450
a bangaren ilimi fa
kamar lafiya makosu makarantun da muka gani ya lalace muka gana report ni da kaina na tashi na je Riyad na samu wami na yi magana da su kamar ga kasan Ghana akwai wasu makarantayya muna so suna ni da abin ga renovating su gyara a painting su a yi sa ceiling a yi abin ga wami suka bada tallafawa muka yi matarakeya guda goma kuma muka ba su kuma kayan makaranta
kayan koyon karatu
daga Accra ga da kuma da Tamale fudu na makaranta ya fudu
Accra
da shida
daga
Tudu
arewacin Ghana
wai sannan kuma muna da tailoring shop da muke koya mamata bayan ka gama ko shekara guda an baka machine
kungiyar ku ya bada
machine free of charge da kayan aiki kai ma ka je ka bude na kuma haka muna da fili daga sunan Life for kamar 20 acres muna so mu gina kan da za a yi ta bangaren mata the skill development sannan kuma da maza waɗanda kan da za a yi domin mutum kana gwada mishi aiki kuma sana'a yana da abin yi ke kaga kamar ya taimaka kamar yanzu waɗanda ya wuce ga cikin December Qatar Charity sun zo sun gan mu suka ce kamar mu ba su marayu yanzu da muke yi wa marayu guda 100 muka tanki muka ba su yanzu haka da shekarar jiya na je Tudu na ziyarce da yi ziyara na bangaren ofisin mu daga Tudu na Ghana na Tamale an kuma tara kamar fast ya kai 70 zan doki shi kuma in kai ma Qatar Charity ina gan cikin shekaran da marayu a sanadiyan mu samu kamar 200 da za a iya a taimaka musu sannan kuma muna da zanen report wannan marashi ne akwai iyayensu kan da za a yi su ma a ba su gudunmuwa kan da za a yi rayuwa a tallafa ma waɗanda ba su da shi
wanda mazansu suka mutu suka ba su
haka na ne a nan da zan wannan taimako ba za mu iya mu yi shi mu kade ba akwai partners
da ke tallafa
da sun ga aiki mai kyau UNICEF suna ciki sannan global community su ma USA bangare suna taimaka muna sannan kuma UNDP mu da su an zo an ce kaman garin ga plastic waste mutane kaman yanzu haka da muna using za rufe abinci a ce ganyen itace ake use yanzu haka plastic waste din da aka yi hadari sai ka ga ya ci gote sai na force muna flooding yaya za a yi a samu alternative shi yasa UNDP sun ba mu aiki muna yi sannan kuma HFI 3CC su ma sun taimaka muna a nan zan gode ma Salam Charity mu da su mun yi collaboration kara biyu ko zuwa uku mun jina rijiyoyi sama da 60 inda muka yi a cikin mutanen da suke bukatar ruwa mun kai musu tallafawa yanzu da muke akwai wadansu individuals daga UK da sauransu sai su contact mu a ce gari kaza ku je ku taimaka musu banda ayyuka yana cikin ayyukan da muke yi a cikin Ramadan muna kan yin food package ga mu yi
kayan abinci
ga mai da shinkafa da sauransu sai mu kai ma family gaba daya muna yi partnership da
tasirin da jama'a suka yi a cikin rayuwanka
ni alhamdulillah ina gani a rayuwana alhamdulillah jama'a sun yi balle ma iyayena ina duba da zan je karatu farko na je karatu daga Mauritania mana ta doci kasanta ta sayar ta ce karbi kudin ga kate ka nemi ilimi shi na tashi daga nan ga dama lokacin banda passport shi na yi passport nake ba ma virgin na shiri ba by road na ta halbu kasan Mauritania
by road
shi yasa a cikin tafiya kana gani mutane da dama ka zo kudin kama ya kare kaga al'umma albarka cikin musulunci ana tallafa maka shi yasa wadannan cikin tafiyan na samu hankali abinda ya sa ma da na samu hanya na yi karatu na ce insha Allah zan kafa kungiyar da zan tallafa ma al'umma
to madalla da fatan dai kuna jin dadin shirin kafin mu karkare shirin namu zamu leka zauren girke-girken mu
bayo Allah
madafa yau a madafan mu muna tare da Faila Abdulrazak wato shahararren mai dafa abinci ne a nan Ghana kuma wanda ta dafa abinci ba dare ba rana na tsawon kwana 10 domin shiga cikin kundin tarihi na Guinness World Record zamu gani ko yau me za ta dafa muna
wani abinci zaki muna yau
zan yi muku tubani
yake tubani
yes tubani ni recipe na zan baka so with tubani kayaka bidi beans yake wake kabidi bambaram beans ya ga ana kira bambaram beans kuwa
manyan
beans nan round nan wake nan ka grinding shi into powder
to ka nika shi ya zama powder
yes ka nika bambaram beans nan kuwa shi kuma ya zama powder
ka nika shi manyan wake da shi ma ya zama powder
so shaka sieve
ka san ka dai
then ka diba wake nan kadan da manyan nan kadan duka powder shi nan ka gama
okay ka dibi wan kadan manyan nan wake kananan nan da kan nika ne ka gama
yes they are all very good protein so shi ka gama ka sa tankwa kadan in kana da wani specific herbal spices natural spices ka iya ka gama
yaje
wuta kadan kadan wanda ke kike cin gida ka feel kaman dai yana da kyau ya baka
okay ina fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so yake gidan ke kike kisa
period ka sa kadan cike shika sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix in kana da hand mixer she formal ne for catering yayi easy baka amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke muna yi
seeded
muciya kaya ka doki ka sa kafanka ka mika
buga shi kamar yadda ake buga kose
that is it
ya kuma sai laushi
ya yi danko so ka buga but in ka buga aka nan nan in the smart way in the modern way ka iya ka bidi raba white raba da muke tuwo da shi na ka iya ka bidi wannan roba shi ka diba quantity kadan ka tashi ka daure but before ka diba nan doki ha spoon kadiba kadan kasa kadan tistin ne ke me so ntankwa dewa ka kara ntankwa dewa ke me so gishiri dewa kasa gishiri ta dewa yanda na fadi nan your spices naturally kaya kasa kita school boys wannan kasa so in ka daure before then and now ya fi Canada silver akwai ruwa cikin shi kadan kasa kan wuta sheka samu wani list
ganye
ganye kadibia inside
ruwan da ka gika ruwan da fi
nan you understand listen nan dey bari abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with saucepan
ruwan nan da ka san silban nan
that is it so kadibia kan juna sheka yi fatanka low heat kadan not much not plenty nka dibia duka kan juna then you cover it so when you cover it for some time let's say maybe 15 to 20 minutes depending on the quantity shake up yayi kadan ka suka bude nka bude ka gan kaman da inda kaman da zaka sa shena ruwa ruwa yanzu ya zo ya gama
ya
gamu ya mashe ka kara kaman 5 minutes to it to be sure that chicken shin nan ya nuna da kyau shika doki guda ko ka off
wutanka
wutanka and I am sure at that time even with baka samu ruwa cikin dewa ma kuma so you don't even need to pour the water wannan so shika cire ka doki plate kan yin yanka shi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na mijin ka na hall aka dai yanka shi wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki
ka shi da tsari ya kyau kaman
shapes ka ba tubani nan shapes she now in ka kare wannan side of the tubani kan yanka shi irin shapes din nan you can eat it with any choice of your protein
kowani rabi sai ka
ci wine wele fish beef chicken whatever now kaya ka ci shi da stew kaya ka ci da shito but it is best eating with the wannan kulikulism
dari yaji
yaji muna da
sogum
muna da sogum muna da all those kinds of
yaji nan ne kaya yaji
yes to eat with it and then you'll be fine. You can also kaje typical local to kaya kaje side them using a shea butter for it.
And then
shea wooden and you have a total healthy meal to take with the shea butter.
That's what it is.
Ya sunan ki? Sunana Madam Saada.
Madam Saada. So you me za a dafa muna.
Okay. Na mun dafa simple jollof rice da maybe in kaman na fito program na Sunday wannan abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sawai sawai dai mu ci duo is simple but is delicious.
So me da me mutun ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof.
Okay, simple jollof rice na muna need any rice at all. Shinkafa, things in mansus. Mackerel, albasa, amu, maggi, carrots and green pepper.
Mackerel, hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba?
Yes.
So na ake fara.
Okay, farko dai mun yanka albasa mu, amu mu, carrots mu, green pepper mu da shi mu daka tanko mu. Okay, shi mu girka mai, mu muka girka mai na farko. Shi mu soya albasa mu, shi mu kara amu mu soya.
Amu wato tumatiri ke?
Yes, tumatiri shi mu soya. Tumatus na muka soya tumatus na shi muka wutin tumatus na muka kara.
Mu soya shi ya ta minutes na?
Let's say like 2 minutes. Yi dai na rike doni dai kadan dai da mu dafa dai doyan zungo na one of the aiki. Mu kara shi mu sa tankon da muka daka green one din nan. Muka soya shi mal for like 2 minutes. Then we just add our macro. Muka add macro. Yes. Shi mu kara magi nan ciki. Sa muka kara magi nan ciki muka kara shi mu zuba carrot mu da green pepper mu. So for 5 minutes there shi mu kara ruwa. Muka kara ruwa shi mu add gishiri. Ki ta gishiri shi mu bar shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu marufi. So let's leave it like 25 minutes. Lokaci na da na doki yara na wasu wanka kamin mu zo no food is ready to serve.
Food is ready to serve.
To
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Yankwaniya da wadda ta daidaita mana sauti wato Jubilee Station da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.